بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Talata ce wadda ta yi daidai da 23 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1431, daidai da 3 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kasad na 3 daga cikin jeren giyar karatutukan littafi na Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, a jiya ne aka fara doron karatun wannan littafi bayan muqaddima wadda ainihin aka yi. Sai dai gaskiyar lamari yadda sunan kasar din ya kamata ya zama shine Nukhba, Nukhbah, sai a sa Nukhba na ɗaya, Nukhba na biyu, Nukhba na uku, haka ya kamata ya tafi insha Allahu ta'ala. Jama'a musulmi, a jiya muka fara karatun wannan littafi kamar yadda na gabatar, a inda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani muka ji ainihin sharar fage wadda yawa ainihin littafin. A yau za mu tashi akan muqaddimar shi, amma bari mu ɗauko wannan sharar fage wadda yayi saboda mu haɗa karatun tunda ba a yi nisa ba. Malam yace alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira, godiya ta tabbata ga Allah, Allah da bai taɓa gushewa ba, mai ilimi kuma mai matukar kaddara. A jiya nake gaya mana cewa akwai nuska wadda ita ce ma tafi yawa a hannun ƴan uwa wadda ta zo da aliman, ita ma daidai ce, ma'ana Allah madaukakin sarki bai taba gushewa ba, mai matukar ilimi kuma mai matukar ainihin wato iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Allah ya dadin tsira ga shugabanmu Annabi Muhammad, alladhi arsalahu ila an-nasi bashiran wa nadhira, wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya, yana mai albishir kuma yana mai ainihin gargadi. Wa ala ali Muhammadin, Allah ya dadin tsira ga mutan gidan Annabi Muhammad, wa sahabihi da sahabban shi, wa sallama tasliman kathira, Allah ya dadin tsira gare su, wato Allah ya musu aminci, aminci mai yawa. A jiya mun dan tattauna bayanai takaitattu dangane da su wane ne ake nufi da alaye, sannan muka ce bayani dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai zo a cikin doron karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala. To abin da nake so in jawo hankalinmu, akwai wata kalma wadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya amfani da ita a cikin wannan shimfiɗa tashi, da ya ce ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina din nan da yace jama'a, wannan lafazin gaskiya amfani da shi ya saba wa tafarkin salaf, ba shi daga cikin sunna ko misqala zarratin. A cikin salati ne wanda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ko a cikin salati ne wanda kai zaka tashi ka tsara shi ka rakkaba shi kamar irin yadda Ibn Hajar yayi anan din nan, ya saba ma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bana son tsawaita, bari in karanto mana a ɗaya daga cikin ta'liqat akan ainihin wato sharhin Ibn Hajar al-Asqalani na wannan littafi, wanda yana daga cikin al'amuran da ne alƙawari a jiya cewa in bukata ta kama za mu rinƙa komawa muna karantowa daga cikin sharhohi ko kuma makamantan haka. Littafin Nuzhatun Nazar sharhi ne ko kuma taubihi ne akan Nukhbatul Fikr wadda muka yi bayani. To an samu ainihin wani malami mai suna Abu Ubaida Al-Ala Ibn Muhammad Ibn Abdul Ghani, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi, ya zauna ya yi aikin ainihin ta'liqi da takhrijin hadisan ciki. Wanda ya ishrafi wannan aiki shine Abu Muhammad ainihin Salah Ibn Abdullah ko Ibn Abdul Mawjud, shine ya ishrafi akan wannan aiki. Da yazo ya tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske a cikin ta'liqin shi, wanda nake fatan jama'a su natsu da kyau domin ainihin in karanto musu ita. malam yace qala al-allamatu al-qasimi fil fadl al-mubin babban malami al-allamatu al-qasimi ya fadi a cikin littafin al-fadl al-mubin a shafi na 70 yace waqaftu ala su'alin rufi'a li abi al-fadl ibn hajar fi dhalika na hadu da wata tambaya wadda aka aika da ita ga ibn hajar shi ibn hajar mai littafin aka aika mishi da tambaya ayyuhuma afdal الاتيان بلفظ السياده او عدم الاتيان بها ونين يفي فلالا ونين يفي داچيوا ان كزو كچي سيدنا كوكوا كدا كفدي كاي كچي اللهم صل على محمد ونين يفي داچيوا لعدم ورود ذلك في الاثر سبب اصلي دي wannan bai zo a cikin ainihin wato hadisi ba bai zo kuma a cikin zantutuka da lafuzan salati waɗanda magabata suka yi ba fa ajaba sai wannan malami ya bada ansa yace na'am ibn hajar da kanshi yace kwarai da gaske ittiba'ul alfazil ma'thura arjah bil lafuzza waɗanda suka zo a shar'ance shine abin da yafi ƙarfi wala yuqalu kada a sake a ce innahu tarakahu tawadu'an minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada wani ya sake tawili cewa ai abin da yasa annabi baya cewa kanshi sayyidina tawadu'u ne karka faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba wa kanshi siyada ba bai taba cewa allahumma salli ala sayyidina muhammadin ba ta iya wani ya tawili yace ai haka ta faru ne saboda me saboda tawali'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma khatam mun gani malam yace karka sake ka faɗa haka la'anna zalika law kana rajihan laja an ahadin min as-sahaba domin fadin sayyidina muhammadin da shine daidai da shine abin da yafi ƙarfi to da wannan yazo daga wani daga cikin sahabbai summa an-tabi'ina sannan kuma da haka yazo daga wani daga cikin tabi'ai ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك بيزود قواني تكين أيني واتو صحاب بيبا حقكما بيزود قواني تكين تابعي يافد حقبا مع كثرة ما ورد عنهم في ذلك ترد يوان إذن سلاتي دا سكزو دا صحاب بيدا تابعي أما با التقسام واني صحابيكو تابعي ياتي اللهم صلى على سيدنا با وقد عقب الإياب بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الشفاء القاضي إيوال أتكين لتافنش الشفاء يقول بابي جمد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل فيه آثارا مرفوعة يا أيها تطق حديثي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من الصحابة والتابعين دقى صحابين تابعي ليس في شيء منها عن احد من الصحابه وغيره لفظ سيدنا اتيكي با اسامو اينهن لفظ سيدنا با daga wani sahabi ba samu ba daga wani tabi'i wannan ita ce fatawar ainihin ibn hajar sai malam yace wa hadha rabb al hafiz ibn hajar rahimahullah bi nafsihi ala man ata bi lafz sayyidina في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكاره على من أتى بها بأنه خالف الآثار الواردة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليتأمل ما لن يتونا كاجة ابن بشي كانش ابن حجر يفدي كاجة إنكار بي تاما إحكا تكوما كاجة آي dan haka aikin shi za a yi kokoro ko kuwa fatawashi na kawo wannan ne jama'a saboda wallahi ya wajaba dukkan malami ahli sunna da duk dalibin ahli sunna ya san babu mujamala wajen bin manhajin salaf babu kara in za ka bi ka bi inda za ka bi ka bari kawai wasu abubuwa waɗanda 'yan bid'a ne aka saba jin su a bakunansu ahli sunna sun fara aransu wasu ayyuka waɗanda a wurin ƴan bid'a aka fara ganin su ahli sunna sun fara kwaikwayon su da tunanin cewa haka zai sa a karbi da'awar mu haka zai sa a daina zargin mu
haka zai sa a cire sukar mu da ake yi cewa ba ma kaunan manzon Allah. A'a, mu tsaya akan gaskiya. Babu inda yazo a cikin lafazin salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi ya ce sayyidina, kamar yadda muka ji daga Ibn Hajar yace karkace haka tawali'u ne, don in Allah madaukakin sarki ya karantar da shi wata daraja wadda take tashi ce, babu yadda zai boye ta sai ya karantar da mu. Shi yasa sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce da a ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai boye wani abu, to da ya boye ya ayyuhar rasulu, ai da ya boye magana auren Zainab da Allah madaukakin sarki ya mishi wahayi cewa ya gaya wa Zaid ya sake ta, shi kuma ainihin ya aure ta. Da Allah madaukakin sarki ya ce da shi, ya ayyuhar rasulu balligh ma ursila ilayka ko ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu. Babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye a ƙarƙashin wannan jama'a. Zan yi amfani da wannan damar nan na ji wannan maganar, duk wasu lafuzza waɗanda ka ji ɗan bid'a suna amfani da su, to ka yi taka tsantsan wajen karkasa ba da su, domin yadda ɗan bid'a ke magana daban da yadda mu ahlus sunna muke magana. Lafuzzansu da suke amfani da su wajen girmama manya daban da lafuzzan da muke amfani da su wajen girmama manya, kuma hanyarmu daban da tasu. Ba za mu mujamala, wato ba za mu kara ba wajen kwaikwayon wani lafazi nasu ko wani aiki nasu wai kadai dan su daina zargin mu. Ba ma son su daina zargin mu, domin ba abin da zargin su zai cutar da mu. Abin da Allah yake neman mu shine mu yi hakuri, mu ji tsoron Allah, mu tsaya ma gaskiya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Kuna da hakuri, kuna da tsoron Allah, kuna da bin Allah, sai tamakircin su ba zai cutar da ku ba. Na biyu, a wajen aiki. A yau an samu daga cikin ahlus sunna waɗanda suke isbali, suke zubar da tufafin su na jan ƙasa, suke rike carbi musamman an je taron malamai, suke yin rawani irin na ɗan bid'a don a daina zargin su, don kar a ce su dinnan masu zafin ra'ayin addini ne. Shi zafin ra'ayi ba a iya kwatanta shi sai da gargwada yadda mutum ya dauke shi. Idan ni na dauki zafin in yi, kai kuma ka dauki zafin ba za ka yi ba, dukkanmu masu zafin ra'ayi ne. Sai da wannan yana wancan shafin ne, wancan yana wannan shafin, amma duk zafin ra'ayi ne. Mai sassaucin ra'ayi shi ne wanda yayi nan yayi nan, shi kuma yana nuna rashin tabbatuwa akan abin da yake yi. A ƙarƙashin wannan jama'a, rike carbin nan da mutanen mu suke yi, haka ce musu wannan ba shi'ari ne na ahlus sunna ba. A tarihin ahlus sunna ba a taba ganin ahlus sunna suna rike carbi ba, amma yanzu sai kaga an je taro na malamai, sai ga manyan malaman ahlus sunna kowa ya dauko carbi. Wannan rike carbin ba zai sa a daina zargin su ba, domin daga zuwan su an san su ne suwa ne, sanin su ne suwa ne, bambantosu daga suwa nan da ke zargin ya ba da cikakkiyar dama ta zargi. Jama'a, kun fahimci wannan da kin? Saboda haka jama'a, wallahi babu wata hanya wadda take gaskiya sai wannan hanyar da muke kai, domin ita ce muke da dalili a kai. Yanzu wannan fatawa ce yau kusan shekarar ta 600 da shi malamin ya rubuta da hannun shi. Fiye da shekara 10 da ta gabata mun karanta wannan fatawa a tsakiyar littafin Sifatus Sala, a wajen fa'idoji da yake kawo game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ƙara lafazin sayyidina a cikin lafazin da yazo na salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kai tsaye bid'a ce, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba. Yanzu abinda ake magana a gwana gari salati irin wannan wanda dama kai ne za ka kirkire shi, hatta irin wannan din bai halatta ba. A wajen kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a karatun Qur'ani ne ko a cikin hadisi, wannan bid'ar malaman bid'a na kanawa su suka firaya ta. Akwai wanda zaka samu duk inda za a faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya ƙara da sayyidina. Ba ma shakka cewa annabi sayyidina wa sayyidu waladi Adam wa sayyidul mursalin, ba ma shakka dangane da haka. Amma muƙami ne wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar mushi. Amma ko daidai ne duk inda za a ambace shi ko a Qur'ani sai an ce sayyidina Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu kaza kaza, la bid'a ce wannan. Sannan duk inda za a yi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, wannan bid'a ce. Hadha shi'arun nazzi lil mubtadi'a, wannan ɗabi'a ce ta lafazi. Laysat ma'ahuda bi salafina salih, ba a saba jinta daga magabatan mu ba, don haka ahli sunna su guje ta. To anan ne amfani da wannan damar muke cewa a yau akwai ahli sunnan da sun tabbatar da cewa ka ɗage tufafinka shine musulunci. Amma tunda za su je taro ne na 'yan siyasa, taro ne da 'yan boko, taro ne da jahilai, taro ne da 'yan bid'a, a za a je wa'azin haɗin kai ne. Don haka sai ya sa kaya irin na ɗan gargajiya, ba zai yi shiga-shiga irin ta shi'ar na ainihin wato musulmi da magarin musulmi ba, sai ya yi shiga irin tasu. Ya kawo wani amawali ya naɗa a wuya ya jefar da rabi bayan rabi gaba, wannan shi'ar ne na 'yan bid'a. Hawwin ala nafsik, sauƙaƙe wa kanka ka ɗauka da zafi. Rayuwar ba a bakin komai take ba. Yaushe ne kowa ya iya allan shi ya wanke, cinaka in cinawa ba ruwa ba ce, sannan kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi, shi ne abin da ya kamata kawai kowa ya gano ne. Don haka kun ji fatawar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, amma aikace kuma da ya zo rubuta sai ga shi ya yi lafazin siyada. To fatawar shi ita ce a bar da za ta zama madogara, ba abin da ya aikata ba. Na karanto mana wannan ne daga shafi na 33 na ainihin wato tahqiqin wannan littafi, wanda shi Abu Ubaida Al-Ala ibn Muhammad ibn Abdul Ghani ya ainihin yi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mu koma cikin karatun littafi. Ibn Hajar ya ce amma ba'du, to bayan haka, fa inna tasanifa fi istilah ahli al-hadith qad kasurat wa busitat wa ikhtasarat. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال وأن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. ابن حجر الله مرغة كنسلك يغافر تامشيتي أما بعد تبايا هكا فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. حقيقة ربوتي جمع علم ما لم الحديث نادوا. أن التصانيف جمعنا التصنيف، صنف يصنف تصنيفا فهو مصنف وهو مصنف. ما يعني في التصنيف؟ shine ka zauna ka kirkiri littafi kai da kanka ka rubuta shi ba tare da ka ɗibo maganganun wasu malamai ba, ka ainihin gini akai kai ta'liqin ka kai ne da kanka ka zauna ka sannafa abinka. Ta'lif shine ka dibo maganar wane, ka dibo maganar wane ka hado zancen wane ka hada, sannan in kana da tacewa kai kuma sai ka ce. Kowanne yana da tashi fa'idar. Akwai inda musannif yake da falala akan muallif, akwai inda muallif yake da falala akan musannif. Misali yanzu al-Imam Shafi'i da ya rubuta littafin Ar-Risala, wannan littafi shine littafin farko a cikin ilimin usulul fiqh. To yanzu wannan tasnifi ne, yanzu Imam Shafi'i ya samu falala ta sabiqiyya cewa shi ya gabaci kowa, kafin shi babu wanda yayi, don haka shine uba a wannan fagen. To amma at-ta'lif ba, kaje ka samu malami kamar ainihin Shaukani da ya zauna ya rubuta littafin Irshadul Fuhul a cikin usulul fiqh, zantutuka ne da maganganun wasu waɗanda suka gabata ya ɗibo ya sa ya aikin tace su da gyara su da shirya su suka waye gari suka zama yadda suke. Anan kuma yana da falala ta iya karanto maganganun wasu ya fahimce su, ya gane daidai da kuskure, ya gwada wannan da waccan, ya iya gane wacce ce daidai, sannan ya zo ya tabbatar da abin da yake daidai. Don haka ya sanya wa littafin Irshadul Fuhul, jagoranci ga gwarazan ɗalibai da gwarazan malamai, fi tahqiqil qawli min ko fi tahqiqil haqqi min qawlil usul, ma'ana dangane da tantance maganganu a cikin maganganun ko kuma game da maganganun da ke cikin ilimin usulul fiqh. Wato kaga maganganun duk da aka yi rinka kokarin dibowa yana kokarin tantance su. Abinda malam Ibn Hajar anan yake cewa rubuce-rubucen da malamai suka yi a wannan fage tun a da har zuwa zamanin shi, rubuce-rubucen suna da yawa, kuma wannan rubuce-rubuce da suka yi sun yi shi ne a fagen malaman hadisi. A hakikanin al'amari babu malaman da suka yi rubutu a duniyar ilimi baki ɗaya kamar malaman hadisi. Idan mun ce duniyar ilimi anan ba ina nufin lallai ilimin arabiya ko kuma ilimi na ainihin boko ba, ilimi mutlaqan. Babu malaman da suka rubutu alarammoni da suka rubuce rubuce game da tajwidi, da malaman tafsiri da suka rubuce rubuce game da tafsiri, da malaman fiqhu, da malaman larabci, da malaman tarihi, da malaman economics, da physics, da geography, da duk wasu waɗanda suka rubuce rubuce, babu waɗanda suka rubuce rubuce mai dindin yawa irin rubuce rubucen da malaman hadisi suka yi. Ka koma ka saurari kasadin da muka yi jiya, shi kadai ya isa ya fassara maka malaman nan sun yi aiki, amma fa waɗannan littafan da muka yi darasi a kansu na musamman jiya, ghaidun min faidihi, dan ɗigo guda ne daga cikin makeken tafkinsu na abubuwan da suka rubuta. Za ka samu mutum ɗaya kamar al-Imam Adh-Dhahabi ya rubuta littafan da in an tattara su baki ɗaya sun fi kace ainihin mujalladi 500, domin za ka samu littafi ɗaya ya kai mujalladi 50. To wannan malamin shi kadai ya rubuta ire-iren haka da makamantansu ƙasa da su da kusa da su waɗanda ba sa gaza guda 100. Don haka malamai sun yi aiki jama'a. Wata ishara fage ce shi Ibn Hajar yake yi da ya ce hakika rubuce-rubucen da malamai suke game da ilimin malaman hadisi yana da yawa, wa busifat, kuma an shimfiɗa waɗannan ainihin wato rubuce-rubuce. Wato littafi ne guda ɗaya sai ka same shi basit jiddan, wato an tsaya an shimfiɗa shi, amma fa littafin kwaya ɗaya ne. Ku dubi wannan misalin jama'a. Wannan littafin Imam Adh-Dhahabi ne, shi kadai kamar yadda nace mujalladi 52 ne, sannan wannan littafin Imam Al-Mizzi ne, wancan Tarikhul Islam na al-Imam Adh-Dhahabi, wannan Tahdhibul Kamal na al-Hafiz Al-Mizzi, shi kadai mujalladi 35 ne zuwa da 7. Sannan sai ka koma sai ka ga wannan sharhi ne na Sahih Muslim, daga baya-bayan nan aka yi shi. Gashi wani malami ne wanda ke zaune a garin Makka, Sheikh Muhammadun Al-Amin Ibn Abdullah الرومي العلوي الحراري الشافعي مجلد 26 شرح لتاسي دوان من خدمار أنيتني أكر حديثان النبي صلى الله عليه وسلم دوان لتاسي دماغني أفجان حديثي سيجا مجلد بوما مجلد شابير مجلد تلاتين أكر قانو إما الحديثي دبقى مثالين إلا دمكة الإمام مسلم يربط كتاب التمييز دار قطن بيتاش سيربط لتاسي داشي مجلد بوما شابكويني كتاب العلل dan haka littafi ɗaya ne amma zaka same shi an shimfida shi me yasa dan a tsaya ai sharhin matsalolin a wadace shi sa malaman hadisi ba su ne za su tashi jawabi a ce wai an ba su takaitaccen lokaci cikin minti 5 su bayyana kaza ba mas'ala hadisi ba ita ce zaka bugo malamin hadisi waya da credit ɗinka naira 22 kace zaka fara tambaya da an fara ya kare shikenan kuma kaje ka ce ai wani ya ce ka ba kana buƙatar ne kaje ka gama duk abin da kake yi ka zo ka zauna gaban shi in ya ce maka za a kwana ne maka bayanai ne akan matsalolin ya zama kai kana da hankalinka na wurin kuma baka da wani abu da ke dauka hankalinka bayan kuma ba saboda matsaloli ne waɗanda aka shawo tafiya mai tsawo fiye da shekara 1400 su fada kwakwalwar wannan daga kwakwalwar wannan su fada kwakwalwar wancan daga littafin wancan su fada littafin wannan kai ka san kuwa ko naira ce aka ce ta shekara 10 tana yawo a hannun yan kasuwa za ta ji jiki ko ba za ta ji ba to ran da aka ce ana son ka mai da ita sabuwa kai tunanin haka akwai aiki za a manna nan za a goge nan za a share nan za a sa chemical nan za a tsaftace nan saboda ka aiki ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu waqtisrat sannan kuma an takaita su wasu rubuce rubucen su kuma sai aka yi su a takaice kwarai da gaske yanzu dubin littafi mafi kankanta a cikin ilimin hadisi littafin baiquniya dan karamin littafi yanzu dubin littafi irin littafin tadribir rawi wato a littafin at-taqrib wat-tabshir da muka kawo matinin tadribir rawi na al-imam an-nawawi littafi ne karami to waɗannan littafan da zaka samu wasu an yi su manya wasu an yi su kanana daliban ilimi sai suka je suka yi nazarin su da suka yi nazari sai ya zama waɗancan littafan sun yi yawa waɗancan kuma sun yi kadan tare da yawan da waɗancan suka yi amma akwai wasu matsaloli waɗanda ba a tsaya an tantance su ba waɗancan kuma kanana akwai wasu matsaloli a ciki waɗanda babu gamsuwa a cikin su wannan gaskiya ita ce ɗabi'ar da ke tattare da waɗannan littafan Ibn Hajar yace fa sa'alani ba'd al-ikhwan to sai wani daga cikin ƴan uwa ya roke ni an ulakhisa lahu al-muhimma min zalika in tace mishi abin da yafi muhimmanci daga cikin haka fa ajabtuhu ila su'alihi sai na amsa mishi zuwa ga abin da ya nema raja'a min diraj fi tilka al-masalik saboda fatar samun shiga cikin waɗancan hanyoyi saboda fatar samun shiga cikin waɗancan hanyoyi anan su da dama littafai da dama malamai sun rubuta su ne ba don wannan shine tunanin su ba sai don wasu ne za su roke su Allah gafarta malam a rubuta mana kaza ai mana sharhi akan kaza ina so ku tsaya da kyau ku yi nazari Ibn Hajar yana cewa ne bayan da dalibai suka karanta manya-manyan littafan nan da ƴan kananan sai suka dawo sai suka roke shi cewa to yanzu daga cikin waɗancan masu yawa da waɗannan takaitattu ya matso musu abin da kawai shine yafi amfani shi yafi muhimmanci sauran ba ana cewa ba su da muhimmanci ba dan haka karka dubi waɗannan kibba-kibban littafai ka dauka ba su da amfani domin ne domin ga wani mujalladi daya yana cewa yayi tahqiqin kaza a'a waɗancan suna da abubuwan da su ma suke da amfani a ciki. A ƙarƙashin wannan ba a wadatuwa daga duk wani littafi wanda yake na asali saboda an samu mukhtasar ɗin shi. Amma abinda malamin yake cewa a nan ɗaliban sun roƙe shi ne ya tace musu abinda yafi muhimmanci daga cikin waɗancan manya da waɗannan ƙanana. Shi kuma malamin yace sai na amsa wa wannan mai roƙo saboda fatan nima in samu shiga cikin waccan hanya ta malamai da suka yi rubuce-rubuce. Allahu akbar. Ibn Hajar kenan. Ma'ana fata ike Allah ya karɓe shi ya shigar da shi cikin waɗancan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce har Allah ya sa wa abin albarka, aka je aka karanta, ake neman kuma a tace wasu abubuwan. Dan haka sai yace fa aqulu, dan haka sai in ce. To kamar yadda na ce, akwai littafai da dama da malamai suka rubuta su saboda an roƙe su. Ka dawo cikin Malikiya zaka ga littafin risala, mai risala ya rubuta shi ne don an roƙe shi an neme ya rubuta. Wani malami mai karantar da Alƙur'ani mai suna Abu Mahraz ya tambaye shi ya rubuta mishi. Yace fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara. Mai askari yace dan shi ne da ya kusa balaga, sai yace baba a rubuta min littafin da zai amfanar da ni don na kusa balaga, don in san menene dokokin Allah. Yace sai ya rubuta mishi askari. To haka ka binciki littafai da dama da sharhohi da dama da ta'aliqat da dama daga ciki har da wannan littafin tahqiqur raghba fi tawdihin nukhba, wanda ajiya na ce matanin shi shine za mu dogara da shi wajen karantawa da karantar da wannan littafi insha Allah ta'ala, da kuma bibiyar wasu wurare a sharhin shi, cewar shi kan shi malamin yace ɗaliban ne bayan ya gama karantar da su sai suka ce kuma suna fatan yi musu tahqiqin matani na nukhbatul fikr, sannan kuma a samu shi sharhin da ya musu a cassette a maida shi a rubuce a kawo mai ya zo ya tace sannan ainihin a buga. Babu laifi ɗalibi ya samu malami ya ce algafata malam a rubuta mana kaza, algafata malam a yi mana sharhi akan kaza, algafata malam littafi kaza a fassara mana shi. Babu laifi akan haka. To wani lokacin ba ɗalibai ne suke roƙon malamai su yi haka ba, malamai ne isu-isu. Sai malam wane ya ce kaga na yi sharhin Bukhari, kai kuma ka yi sharhin Muslim. Ba zai gushe ba yana kwadaitar da shi game da ya zauna ya yi sharhin Muslim ba don komai ba, sai don akwai muhimmanci a samu sharhin Bukhari da Muslim a bisa tafarki kaza. To shi yayi na Muslim a yayi na Bukhari, amma ya tabbatar wane zai iya yin na ainihin Muslim. Wani lokacin kuma akasi ne, malami ne zai nemi ɗalibin shi ya zauna ya aikin wani littafi ta hanyar sharhi ko ta haƙiƙi ko makamantan haka, kamar yadda malam Nasir Din Al-Albani ya nemi daga cikin ɗaliban shi, sai ya buga misali ya ce kamar Ali Hassan, ya ce kamar Samir, ya ce kamar ainihin wato Abu Ishaq Al-Huwaini, ya ce Allah ya sa a samu wani malami kamar waɗannan ya zauna ya ta haƙiƙi da takhrijin hadisan littafin Riyadu Salihina. Na haka Ali Hassan ya zauna ya yi wannan aiki, Salim ya zauna ya yi sharhi. Kaga anan malami ne ya nemi ɗaliban shi da a samu wani cikin waɗannan don ya tabbatar cewa sun iya. Waɗannan abubuwan guda uku ba sa faruwa sai ga wanda aka yadda da iyawar shi, don haka abin ba siyasa ba ne. Ma'anar wannan maganar malami sai ɗalibai sun tabbatar da cewa abin da zai musu sharhin a kai yana da cikakken ilimi a kai, ba wai kawai ya je ya kwaɓa duk abin da zai kwaɓa su shiga gari suna alfaharin su ma malamin su ya rubuta littafi a halin shirme ya rubuta. Malami bai ce wa malam wane yi sharhin kaza saboda ni na yi sharhin kaza, saboda an haɗa su a cikin kwamitin sulhu, sai ce ɓangaren ahli sunna mun za mu yi sharhin kaza ko kuma ɓangaren 'yan ɗariƙa ku yi sharhin kaza. Ba haka ba ne, ba siyasa ba ce. Malami ba zai ce wa ɗalibin shi yi sharhin kaza ko tahqiqin kaza ba sai ya tabbatar ya iya domin kawai wai ya samu alfaharin cewa ai daliban shi ma yanzu sun fara rubuta littafai sai ya tabbata ya karantar da su sai ya tabbata sun nakalta sun iya sun horo domin me domin abun ba siyasa bace kana karance karance sai kaje Ibn Hajar kullun yana rubuce a cikin rubuce-rubucen shi sai kaje yana cewa afadahu shaykhuna abul fadli ko Zainuddin al-Iraqi iraki ne malamin mai bada wannan fa'idar sai kaje Ibn Hajar ya ce malaminmu Ibn al-Mulaqin shi ya ce kaza bai da nadama akan nakalto wannan magana daga malamin shi dan malamin nashi ya kware ya goge dan haka malamai a Najeriya da daliban ilimi da ƴan kungiyoyi da masu talurruka na hadin kai sai su fadaka mas'alar ilimi ba ai mata siyasa kawai malam kai mata shi ka rubuta dan mu ma a ce malamin mu yayi ko kuma ka ce wa daliban ka ku je ku ta rubutawa ku kawo zan duba muku saboda ƙaryar banza sai kaga ya zauna yayi acknowledgement ko forward ma'ana ya tabbatar da cewa littafin da wani ya rubuta ingantaccen littafi ne ƙarya yake yi kuma bai karanta ko shafi daya ba wani lokacin su ƙara da ƙarya cewa littafin da wani dalibi na ya rubuta na karante shi tun daga farko har ƙarshe ina kiran jama'a ga surungumi wannan littafi dan dalibin yayi kokari sai an je an karanta littafin wato su dauka suka yadda suka sangarce ba sa karatu haka kuwa ma ya sangarce ba ya karatu wani ya samu littafin zai karanta shi tun daga farko har ƙarshe sai ya fitar da mulahazar sai je ya samu malamin malam wani kai ne kai wani forward kai ne ka sa wani albarka kai ne kai wani kaza akan cewa littafin nan sai ya ce eh amma ka san da irin waɗannan kurakuran sai kuma ya dawo ce gaskiya saboda Allah fa ban samu lokacin karantawa ba to amma mallam ai gashi da hannunka ka rubuta ka ce ka karanta kai wa duniyar musulunci ƙarya ashe maha'inci ne kai ku je ku karanta muqaddimat tafsirin safutu tafasir za ku ga cike take da irin waɗannan maganganun imamu wani sheikh wani HOD wani daga kulliyatu kaza daga kaza daga kaza sabonu diya biya ba su suka karanta ashe ba su karanta din ba kuma suka yi waɗannan ta'liqat malaman duniya da suka ɗauki littafin safuwa suka je suka bincika sai sai ga amma an ce wani an ce wani da wani da wani duk ga sun sa hannu shin da gaske ne sai aje a tambaye su malam da gaske ne kai ka karanta wannan kaza kaza kai kai wannan rubutun eh amma malam ka wannan rubutun kana malamin hadisi ka wuce wannan hadisin ka ji ya ce hadisi ne sahihi bayan hadisi ne batil sai ce gaskiya saboda Allah ban samu lokacin karanta ba lokacin da yazo ayyuka sun manya malam me yasa ba gaya mai gaskiya ba me yasa baka gaya mai gaskiya ba kace ban da lokaci ayyuka sun manya ba wannan irin fitinar jama'a ta yi yawa a yau a duniya malamai sun koma suna yaudarar junansu malamai sun koma suna yaudarar dalibai yau kusan shekara 10 da ta wuce jama'a a Kaduna wani dalibi ya rubuta littafi ya kawo mini cewa in duba mai nace mishi ban da lokaci yace ai ko nan da kaza ne nace mishi in na fada ma gaskiya ba ka yadda yace eh daga yau har zuwa ran da zan mutu ba ni da lokaci sai ce to shi dai yana roko na sai mutu to shikenan kawo me wannan magana take nufi ka ji mai gaskiya amma bai yadda ba sai na gusa ni jefar da littafi tunda na ji mai iya gaskiya da farko da harshe mutu sauki ba ni da lokaci da matsa nace mishi daga yau har zuwa ran da zan mutu kenan ina cewa ko shekara miliyan da zan yi a duniyar nan nace ba nan lokaci me ya kamata sai ya hakuri bazaran sai ya hadu da ni malam ka duba nace a ai dama na ce maka daga ran da ka bani har mutu ba zan duba ba na fada ba haka yace eh yace to ai ni da ina tunanin ko zai yiwu a samu lokaci kaza 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 nace mishi a'a nace kara ne maka barin ƙara fito ma da maganar baka cancanta ka rubuta littafi bane ka koma kai karatu tukuna saboda shafin farko da na karba na duba a gaban ka akalla na ga gyare-gyaren da sun kai guda 5 daga bismillahir rahmanir rahim zuwa shafin farko ban kai ga shafi na 2 ba idan an ce za a karanta littafin kusan shafi 100 ne da wani abu saboda karkayo da rikan ka kaje kai karatu wannan nasiha sai ta sa ya daina halartar majalisin da nake zuwa karantar da su a Kaduna, saboda wai su malaman su a Kaduna suna ta karfafa su akan su tashi su fara rubuce-rubuce, mu kuma muna karfafa dalibai ne su tashi su fara karatu tukuna. Ba malamin da za a dauke ku a 100 level a university ya ce muku ku yi sauri ku fara rubuce-rubuce, ku fara publication na articles a cikin magazines. Ba lecturer, babu mashirmancin da ya taba yin haka in any of the tertiary institutions. A kowace makaranta ce ba za a ce maka ka fara rubuce-rubuce ba sai an karantar da kai tsawon shekara uku, sannan sai a zo a karantar da kai research methodology, a ilmul bahas, kaifiyatul bahas wal kitaba, sannan sai a ce maka je ka kai rubutu akan kaza. Shi rubutun da za ka yi ba cewa za a je ka sai ka gama ka kawo kawai wai malami ya sa maka albarka ba. Duk chapter da ka rubuta sai ka kawo malamin yayi nazari, kun tattauna, yayi maka gyare-gyare, yace je ka gyara ta ka dawo. Ba haka ake yi ba. Wannan shi ake kira project, wannan shi ake kira thesis, wannan shi ake kira wanene wanene, a first degree, a diploma, a masters, a PhD. Daga lokacin da ka kammala PhD, to a lokacin baka buƙatar wani mushrif, baka buƙatar wani coordinator, baka buƙatar wanda zai maka jagoranci, sai ka rubuta article, sai ka publish, sai ka tura shi magazines waɗanda su za su tsaya su dubi. Wannan ya kai kuma kai publishing, to ya ƙara maka daraja. Ana nan haka, ana nan haka, sai wata jami'a sai ta ce ka zo za ta ɗauke ka a matsayin professor, saboda yanzu ka nuna. To amma gaskiya, saboda Allah, wallahi jama'a, wasu tsare-tsare academic al'amuran ilimi, wallahi tallahi mutane ba sa mutunta al'amarin ilimi. Kuma sai ka ji wasu suke ƙaryar, su sun yi degree, su sun yi masters, su sun yi kaza, ba sa mutunta ilimi, wallahi ba san ilimi ba. Wanda ya san ilimi ya san rubutu aiki ne, ba aiki mai gajiyarwa ba, aiki ne wanda yake buƙatar ka tsaya tukuna ka tabbatar da abin da kake rubuta kana da yaƙinin shi, amma kana rubuta abin da kai kanka kana shakka. Saboda ka jama'a, ku yi taka tsantsan. Ga littattafai ne, ba ga ana zuwa ana sayarwa da mata a haya Islam, ana sayarwa da samari a haya Islam, akan tajwidi, akan larabci, akan kaza. Sai kai ta ganin shirme da kwaba, wai tun daga principal ko provost ko wane ne na makarantar, suna ji suna gani ana siyar da waɗannan tafai a makarantunsu, ana gurɓata ilimi na ainihin ɗalibai, amma ba su da survey, ba sa bincike, ba sa alfas. Ya kamata duk littafin da zai shigo makarantarku ku tsaya ku yi fas, ku tsaya ku bincike shi. Wannan littafin ya dace ma a siyar da shi a makarantarku, wannan littafin ya dace a siyar da shi a ƙasarku, wannan littafin ya dace a ce mutanenku suna siyan shi. Aiki ne wannan jama'a. Wannan harka ta malanta ba harka ce ta ka cike ayyuka a kanka, ba ka da lokacin da za ka yi nazari kai kana updating, kana gyara ilmominka ba. Ka karantar da safe, ka karantar da rana, ka karantar da yamma, ka karantar da magariba, ka karantar da daddare, ka je ka kwanta ka zama kamar mushe saboda gajiya. Sannan ba ka da lokacin da za ka rinka kana nazari, ba ka da lokacin da za ka rinka idadin dars, lesson plan, kana shirya darussanka yadda za ka zo ka gabatar da su, su zama darussa well planned, well presented, su zama presentable, su zama za a gabatar da su ala ahsani sura, a bisa surar da ta dace a gabatar da su. Saboda haka ya kamata kowa ya shiga cikin taitayin shi jama'a. Aikin rubutu ba karamin aiki ba ne, wallahi, wallahi tallahi, wasu malamai sun yi rubutu, da a ce sun san rubutun zai kawo shekara 800 ko 900 bayan rasuwarsu, su dawo su nazarin irin yadda duniya za ta zama a buɗe haka, wallahi tallahi da sun yi kwandamin rubutunsu. Kafa in na ga ɗalibi na da rawar kai wajen rubutu, in na ga mai iya karɓar nasiha ne nakan zaunar da shi in yi mishi nasiha. A makarantar nan yau wajen shekara 15 akwai ɗaliban da suka bar makarantar nan saboda na tara su ne musu nasiha, sun je sun rubuta littafai ne. Sai na kira su na ce amma ina gani ku yi wa kanku adalci, ba ku isa rubuta littafai ba. Na ce saboda kaiwa na littafin da ka rubuta ma asali littafin Jamilu Zaini ne, ka je ka sata kawai, ka je ka juya kawai sai ka mai da sunanka. Na ce wannan littafin shekara 5 da ta wuce a lokacin kenan, nace na fasara shi ina da fasara Hausa kenan ina da kitabar masaniya akan littafin kai kuma kai ka je ka cire sunan Jamilu Zainu ka mayar da sunanka kuma ka cire wasu abubuwa kai shikenan ka ce kai ka rubuta ko kuwa wannan littafin naka ba daga nan ka rubuta ba sai ya ce haka ne nace to ashir ba kai ka rubuta ba Jamilu Zainu ya rubuta kai kuma ya mai littafin warakat ne na usulul fiqh ka dauko babi ka bada babi kaza kai da awar kai kai kuma haka bane nace haka ne nace to ashe ba kai kai ba bari tukuna ku nuna ni da nazo na fara karantar da ku waɗannan ilmomin kun tabbatar ba wanda ya taba karantar da ku yaushe ba wanda ya taba karantar da ku amma kuma ku din ba a gama karantar da ku ba amma kun rubuta littafi za ku amfanar da wasu ko ka fahimci wannan jan ko kun fahimta kai din ba a gama karantar da kai shi wannan littafin ba amma kai har ka rubuta wani littafi wanda baka amfanar da wani haka cikin daliban mu na Kaduna haka wata ta yi ta kawo ta rubuta littafin Mustalahul Hadith in duba mata na duba nan a gabanta nace to wannan littafin eh shawara da zan baki da ki hakuri tana son ne wai za ta amfanar da dalibai wai ta ga daliban makarantar wai basu gama fahimtar darasin ba including ita kanta bata fahimta ba amma ta je tana da littafai ta abin nan saboda tana da damar suna da kudi za a fita kasa waje za a siyo littafi kaza a Saudiya za a siyo littafi kaza sun dauka tarin tafan shine karatun ba wai ilimin shine karatun ba saboda haka hatta murakkabat din ta dibo wannan ta dibo wannan ta dibo wannan sai nace to ai su kansu maganganun ma ba sa insu jami da juna nace ku yi hakuri ku yi karatu tukuna amma ku yi hakuri mutanen Kaduna na lura galibi mutanen Kaduna suna da shishigi da jarbuce ne a daidai lokacin da na fara lecture akan ruqya yau shekara 14 ko 15 anan kongo dake ADU na yi lecture guda biyu fa wani ya samu kasar akan amma har ya rubuta littafi kuma yana hujja da littafin kuma ya kawo littafin ne ma wai in nazo lecture ta ta gaba in sanar da mutane su sai wannan littafin yana da muhimmanci akan haka amma fa a cikin littafin a muqaddima yana bayyana cewa bayan wasu littafai da yake da su waɗanda bai taba nazarin su ba sai lokacin da na fara laccen nan ba shi da wata masaniya game da wannan ilimi na harkar ruqya amma kaji har yayi littafi kuma ya kawo a lacca ta gaba ma a sanar mishi da littafin gashi ya rubuta kalla bal tuhibbuna al'ajila duniya ce take damun mutane suna da son duniya sannan khuliqal insanu min ajl sannan cikin hadisi annabi yace wa fil ajla an nadama hadisi ne hasan wanda al-imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito annabi yace gaggawa nadama na biyo bayan gaggawa saboda haka ku bari ku nuna tukuna zaka ga malami kamar ainihin al-imam Abu Hatim Ar-Razi ya share kusan shekara 70 a duniya ba abin da yake sai neman ilimi amma ya zo ya fa'idantar na shekara 2 saboda shekara 2 nan abin duk da zai rubuta a cikin ta ya rubuta akan yaqini ne amma an amfanarwar da har duniya ta tashi mutane na amfana Ibn Hajar al-Asqalani yana ɗaya daga cikin waɗanda irin wannan suka ɗibe shi ya zauna ya rubuta waɗansu littafai waɗanda ƙarshen rayuwar shi ya zo ya gayawa ɗalibin shi al-Imam Sakhawi wanda daga cikin ɗaliban shi jiya da muka kawo cewa mafi kusanci da shi cewa waɗannan littafan ka rubuta a tarihi na cewa ni kaina Ibn Hajar ban yadda da tsarin su ba kenan in an ga wani abu wanda bai dace da matsayin da na kai a yanzu ba to san da na rubuta su ni danye ne waɗannan littafai akwai ainihin at-ta'liq taghliqu at-ta'liq yayi kokarin kawo isnadoji ne ga hadisai da asaran da Bukhari ya rinka kawo a cikin littafin shi na Sahihul Bukhari mujalladi 5 ne yace lam artabi ban amintu da wannan littafi ba a halin da nake a yanzu littafi na biyu shine Bulughul Maram Ibn Hajar yace ya rubuta shi ne a halin yana da danyantaka bai kware ba dan haka abinda aka ga irin shafahat da aghlab irin hafawat abubuwa da za a gani na zamiyar alƙalami yace ba zamiyar alƙalami bace iyakar ilimi na kenan a lokacin ban kware ba dan haka
baya bambance lafazin hadisi kaza da lafazin hadisi kaza sai kwaba wannan yace Ahmad ya fitar da shi wannan yace Abu Dawud wannan yace Nasa'i da haka Samir da yazo ya samu rubutun hannun Ibn Hajar aiki ya tsaye wa Bulughul Maram aiki wanda in an buga aikin zai kai mujalladi 15 shi ne rere shi aka buga a mujalladi daya in Allah ya so bade in mun samu zuwa aikin haji na sa Samir ya mini photocopy na wannan ainihin aikin dan har yanzu ba a buga ba daga cikin waɗannan zafan jama'a da littafin da shi kanshi Ibn Hajar din yake kuka akan cewa bai aminci da ainihin wannan littafin ba tahliqut ta'liq Allah ya yi da ni. Ne da
kun ga littafin gashi Taghliqut Ta'liq ala Sahih al-Bukhari da littafin Bulughul Maram shi sananne ne gare ku wadannan littafan daga bayan rayuwar shi ya dawo yace bai amintu da su ba a ina wannan magana take tana nan a cikin wannan littafin Abdu'ul Labi' li ahli al-Qarn at-Tasi' shi ne littafin mujalladi ainihin wato tara ne ko juz'i 13 almajirin shi ne ya rubuta nan tashi ka dauki daidai inda tarihin Ibn Hajar yake zaka ga waɗannan waɗanda na iya tunowa ne ba wai lallai su kadai ba akwai wasu littafan ma waɗanda Ibn Hajar ya ce sam bai amintu da irin abubuwan da ya ce menene wannan magana take nufi wannan magana tana nufin Ibn Hajar yayi condemning waɗannan littafan a'a abinda take nufi shine a daidai lokacin da baka kware da abu ba amma kake ganin ka kware ko kuma kai ka yadda baka kware din ba amma wata larura ta sa ka kai kuma kai baka dauka abun zai fadi haka ba sai ka ji abun yazo yayi fadi haka sai ka ce a wannan fa abu ne ne wasu ɗan yaren islamiya a anguwan mu to waje hannun manya-manyan malamai su ko manya-manyan malamai suka duba ba su dubi to wanda ya kai ya rubutu a wannan abun wane ne malami ne sai ce malami ne ke fadin irin wannan eh malamin islamiya ne ko kun fahimta to amma tunda abin ya zo hannun manyan malamai me za su hukunta abin ya kai ne mutumin da ya dauki ta'liqat hadisan da Bukhari bai kawo musu isnadi ba da asarai yace zai malubo isnadojin su takhariji ai alaman nuna ce ta kai shi da haka mutumin da yace zai rubutu akan ahadisul ahkam Bulughul Maram yace Bulughul Maram kaiwa ga abin nema min adillatul ahkam na dalilan hukunce hukunce ma'ana duk maganar da Shafi'i ko Maliki ko Ahmad yayi baka san dalilin ta ba ta honan zai baka dalilin ta dan haka su da dama yake da kasaratul i'timad ala tashihat ibn Hibban wa ibn Khuzaima wal Hakim وهؤلاء ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ابن حجر اتكن بلوغ المرام ينا دا يوان دوغرا اكن حاكم يا انجن تاشي ابن خزيمة يا انجن تاشي ابن حبان يا انجن تا ودن ننكو دا مالا من تيني دا ما مالا من تيني كاغده ابن خزيمة مالا من ابن حبان ني ابن حبان كما مالا من حاكم ني دكان سكومنا سنا دا سكتي دا سسوتي ني تن دام دامر شيني ابن خزيمة sannan sai dalibin na ƙarshe shine Hakim Ibn Hibban kam akwai matsala wajen ingantawa domin littafi yazo rubuta ya sanya mishi kitabus siqat shi kanshi ka'idojin da ya tabbatar wa da kanshi zai bi a cikin littafin bai bi su ba da yazo aikatar da su sannan abubuwan da ya rattaba na sharuɗa da yazo littafin shi sahih sai ya rinka gurguza su tama Ibn Hajar a lokacin tunda bai gama nuna ba sai ya dogara akan ayyukan da Ibn Hibban yayi wannan na yi muku karamin misali ne jama'a karamin misali ne ne muku a kashin gaskiya saboda Allah wannan fage ne wanda yake da yawancin hamasa wato zeal son a taimakawa addini takan kai ayi haka kamar yadda za ka ga dan agaji da an zo ba a daura lasifika sai dauka abin na agaji ne bai dauka cewa iyawa bace ƙarshenta ana neman a murɗa wani noti ne a hankali yana ganin wancan ya nemi shi sannu sannu haka sai ya ce yana zuwa yana yin kit sai kare shi sai ce ya kare yo ba dole ya kare ba ba ƙarfi yake nuna mai ba agaji yake so ba ina fata an gane Allah ya kiyaye na kawai na yi sharhin wannan magana ne saboda matuƙar muhimmancin ta fa aqulu ibnu hajar yace sai in ce al khabaru shi hadisi imma an yakuna lahu turuqun bima abadin muayyan shi hadisi ko dai zama yana da hanyoyi hanyoyin nan masu yawa yawa kadai wanda ba za a ƙayyade adadi ba amma hasrin bima fawqa al-ithnayn ko kuma ya zama yana da hanyoyi biyu amma hanyoyin biyu wato yana da kididdigaggun hanyoyi waɗanda suke sama da biyu aw bihima ko kuma yana da hanyoyi biyu aw bi wahidin ko kuma yana da ainihin hanya daya kuma waɗanda sune ainihin tsarin yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake in an dube shi ta yadda ya iso zuwa gare mu ko dai ya zama na daya ya zo ta hanyoyi ne masu yawa idan ka ce yawan nan guda nawa wasu malamai sun ta kawo kaidi wasu su ce yawan ana nufin 10 wasu ce 15 wasu ce 30 duk waɗannan maganganun sun kafa hujja da wasu dalilai masu rauni waɗanda ba abe ban karɓe ba ne babbar abin dube shi ne hadisi in ya zo ta hanyoyi masu yawa to wannan ya shiga lissafi na farko daga cikin lissafe-lissafe na nau'ukan hadisi guda hudu hanya ta biyu hadisi yakan zo da hanyoyin da suke ba a cewa masu yawa amma kuma ba a ce musu ƴan kaɗan saboda yawan su bai kai yawan da za a ce masu yawa kai tsaye ba amma sun fi biyu don haka hadisi yakan zo da hanyoyi guda uku ko hudu ko biyar ko shida ina fata an gane shi kawai haka na uku hadisi yakan zo da hanyoyi biyu rak hanya biyu rak na hudu hadisi yakan zo da hanya ɗaya rak to duk wani hadisi da kake jin shi a duniya in banda guda ɗaya to yana zuwa ta waɗannan hanyoyi ne waɗanda muka faɗi ko dai ya zo mana ta hanyoyi masu yawa shine labari ne duk jaridun Najeriya a waye gari duk sun buga kaga labari ɗaya ne amma ya zo ta hanyoyi masu yawa ko a waye gari jaridun da suka buga ba su kai a ce suna da yawa ba amma sun fi biyu don haka jaridu uku jaridu hudu jaridu biyar wannan menene adadi ne wanda baka cewa ƴan kaɗan amma baka cewa masu yawa tsaka-tsaki ko kuma ya zama jarida biyu ce rak ta kawo labarin amma shi labarin ɗaya ne ko kuma jaridar ƙwaya ɗaya ce yanzu waɗannan adadin jaridu yana bayyana karkasuwan labarin ne ko ko yana ƙara ba da nagarta ta labarin cewa labarin nan ya zo ta hanyoyi da yawa duk inda ka je ka karanta jaridar yau za ka ga wannan labarin to kafin mu koma littafin bari in yi mana wannan bayanin don mu fahimce shi da kyau dukkanin hadisin da ya zo ta hanyoyi masu yawa wannan hadisin shi ake kira al-mutawatir dukkan hadisin da ya zama yana da hanyoyi uku hudu biyar wannan hadisin shi ake kira al-mashhur dukkan hadisin da ya zama yana da hanyoyi guda biyu rak shi ake kira al-aziz hadisin da ya zama yana da hanya guda ɗaya shi ake kira al-gharib to ina so ku natsu da kyau jama'a dukkanin darasin da zamu yi a wannan littafin har ranar ƙarshe da zaka ji malam ya ce khatima ƙarshe
to duk sharhi ne za a yi tayi akan waɗannan guda uku na ƙarshe. Wannan iyakacin darasin nan na yau mai yiwa sharhi ne kawai zai iya kai mu gobe, in aka gama an gama da shi kenan har abada a cikin wannan littafi, ba za a sake dawowa a waiwaye shi ba. Haka duk wata kacaniyar hadisi ya inganta bai inganta ba, akwai ƙari akwai ragi, wannan da matsala, wancan an harare shi, wancan duk a cikin waɗannan ne aka samu waɗannan al'amura. Ina fata an gane. Saboda haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da hanyoyin da ya zo mana, to ko dai a samu hanyar mai yawa, ko a samu hanyar tsatsaki, ko a samu hanyar ƴar kaɗan ce mutum biyu rak, ko kuma a samu hanyar mutum ɗaya ce. Me yake nufi da wannan hanya? Bari mu dubi kowane littafi ne, misali mu bude yanzu wannan Sahihu Muslim ne. To me yake nufi da hanya? Hanya ana nufin labarin guda ɗaya ne, amma sai a samu tun daga kan mai ba da labarin daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an samu mutum biyu ko uku. Shine Abu Huraira ya ce kaza, Aisha ta ce kaza, Jabir ya ce kaza, Abu Sa'id al-Khudri ya ce kaza, Aliyu ya ce kaza. To waɗannan su ake nufi hanyoyi, amma asalin ita maganar fa guda ɗaya ce. Malam kakka bata lokacin kakka kofi, sauraron wannan yafi komai muhimmanci. Duk abin da ba kofi yana cikin littafin, ku natsu da kyau. Misali yanzu nan Imam Muslim yace haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wa Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humayd wa Lafz ibn Rafi' qala ibn Rafi' haddathana wa qala al-akharun akhbarana Abd ar-Razzaq akhbarana Ma'mar an az-Zuhri عن أروى أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب حمارا. ينزو ونن هن يدك جيتا تو هن يأتي شيني حديثيني وند أسلي أسامة بن زيد يرويتو شباد لابارن أن ندي ياهو جاكي أني كذا أني كذا أني كذا شي أسامة ديزو سيباد لاباري جا أروى أروى ديزو سيباد لاباري جا محمد ابن شهاب الزهري shi kuma ya bada labari ga ainihin Ma'mar, Ma'mar ya bada labari ga Abdul Razzaq, Abdul Razzaq sai ya bada labari ga Ibn Rafi', ya bada labari ga Ishaq al-Hanzali, ya bada labari ga Abd ibn Humayd, Muslim kuma ya bi waɗannan mutane guda uku. Daya bayan ɗaya ya je karɓo hadisin sai ya zama amma dai hanyar guda ɗaya ce. Don haka yanzu wannan hanyar an samu hanya ɗaya. To daga haka ake fara sai ka ce yanzu wannan isnadi gharibi ne, wato hanya ɗaya ce. To sai ka sake duba gaba ko za ka sake ganin wata hanyar wadda Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin, wadda ita wannan hanyar za ta zama gaba ɗayanta ba ta da alaƙa da waccan. Shine ka a samu mutum ɗaya a cikinta wanda aka same shi a can, a same ta gaba ɗayanta tun daga kan malamin Imam Muslim har zuwa sama, ya zama wata hanya ce daban ta kare akan Abu Huraira. An to daga nan sai ka ce kaga da hadisin nan hanya ɗaya ce garibi, yanzu ya koma ya zama hanyoyi biyu. Aziz, in ka gama kwakulan Sahihu Muslim gaba ɗaya iya abinda hannunka ya kai gare shi kenan, sai ka ce bari ka matsa gaba, bari ka duba Nasa'i, sai ka ɗauko littafin Nasa'i kana neman shi wannan hadisin, ba wani ba shi wannan. Kaga za ka samu wata hanya kana buɗe Nasa'i sai kaga ga wannan hadisin, amma sahabin ɗaya ne, sai ka mayar sai ka ce ba ka bukata, dan abin da kake da shi ne ya sake ruwaitowa shi Nasa'i. Sai ka sake duba ainihin Sunan Tirmidhi sai ka buɗe. Kun ga hatta wannan aikin malamai sai sun koya maka shi, shi ma yana da suna kuma yana nan a cikin wannan littafin. A koya maka ya ake bibiyar hanyoyin hadisin, sai ka gama tattarawa iyakar kwazanka. In ka gama kakkab sai zama wannan hadisi iyakar hanyoyin shi kwaya biyu ne, sai ka ce wannan hadisi aziz ne. To cewarka wannan hadisi aziz ne, abinda kake nufi wannan hadisi yana da hanyoyi biyu waɗanda suka zo zuwa gare ka. To sannan sai ka fara bincike game da ingancin hanyar farko. Ta tabbata? Ta tabbata. sannan hanya ta biyu ingancin ta ta tabbata eh ta tabbata to yanzu sai ka fito gaya wa duniya cewa wannan hadisi yana da hanyoyi biyu amma bayan da ka samu hanyoyin kai zaman tace su sai ka samu daya ta farko bata tabbata ba daya ta biyu ta tabbata to in ka zo gaya wa duniya sai ka ce jama'a wannan hadisin yana da hanya daya rak amma dan kar a samu wani dan bana bakwai wanda bai nuna ba sai ka ga malamai sai su yi marmaza su ce amma fa hadisin yana da wata hanya a cikin Tirmidhi ga hanyar amma ita bata inganta ba ga matsalarta dan haka ya tabbata hanya daya ke da ita haka sukan yi aikin su abin da yasa wani malami sai ya gama aiki kakaf sai ka ji wani dan bana bakwai ya taso ya ce yoban hadisin yana da hanyoyi 40 wani mashirmancin ma wai adadin littattafan yake dauka su ne hanyoyin sai ka ji mutum ya ce Ibn Hajar ya fitar da hadisin nan ta hanya uku amma ni ko na fitarwa da hadisin hanyoyi 40 wai littattafan yake ta bi din littafi din sai ce hanya daya din littafi din sai ce hanya daya a'a kar ku manta muka ce in ka duba hadisi a Muslim kaga Abu Huraira ya ruwaito shi in ka duba Nasa'i ka sake ganin Abu Huraira ne ya ruwaito shi duk ɗaya ne hanya daya ce hayyan ko kun fahimta jama'a ko da haka ba adadin littafai ne hanya ba adadin hanyoyin da sarkokin mazajen me yasa dazu nace in ka ga mutum daya da yake a can ya maimaitu anan ananan shine yanzu tabi'in wannan hadisin na Usama da makaranta shine Urwatu dan Zubair to idan ka zo ka bude sunan Daraqutni kana budewa sai ka sake gani wannan hadisin gashi Aisha ta ruwaito shi sai ka ce madalla an samu hanya ta biyu can Usama amma kuma Aisha yadda Usama yake karantar da Urwa haka Aisha take karantar da Urwa kana dubawa kuma sai ka ga Aisha Urwa ne ya ruwaito sai ka ce af sai ka maya an kuma ba hanya biyu bace har yanzu daya ce domin me wanda ke can shine kenan jama'a kun fahimci wannan saboda haka hanya da ake magana ita ce a samarwa hadisi daya irin waɗannan hanyoyin da ka ji na lissafa to misali ka samu adadin da zaka kira yawa to sai ka kira shi mutawatir to ina so ku natsu da kyau ku ga wani abu wannan abun kuwa shine dole wasu karatuttuka za su rinka jan wasu karatuttuka misali yanzu dai mun ji wancan hadisi Usama dan zai shine sahabin hadisin waye tabi'in hadisin Urwa to yanzu idan ka fahimci wannan da kyau shi kuma Urwa waye dalibin shi Ma'amar to ku ji sai ka zo sai ka samu wannan hadisin a wani wuri kuma daga Aisha amma almajirin Aisha anan shine Abu Salama dan Abdurrahman to yanzu kaga an samu hanya biyu ko to ina so anan ka natsu da kyau ka duba ya tabbata wannan hadisin da lafazin shi shine wannan hadisin don wani lokacin daliban suna shirme sai je ya dauko hadisin nan da aka kamo daga Usama ya dauko wani hadisi na Aisha shi kawai abin da yake dauka tunda wannan hadisin akan maganar aure ne ko kuma an ce annabi ya hau jaki nan ma sai ga annabi ya hau jaki amma kabiyar nan annabi ya hau jaki ne za a tafi yakin Badar amma nan annabi ya hau jaki ne za a tafi yakin Uhud dan haka hawan jakin wani kawai zai amfani da shi sai ya ce hadisin ɗaya ne ba hadisin ɗaya bane sai ya zama abinda wannan ya ruwaito keke da keke shine wannan ta ruwaito ko kuma ma'anar ta yi ɗaya to sannan ne zaka ce hadisin nan hadisi ɗaya ne jama'a kun fahimci wannan to ga kuma wata ƙarin fa'ida kun ga Usama shine dalibin Annabi a wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam. Aisha ita ce dalibar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin. Dan kala an din da malamin wurin murya. An fahimci wannan da kyau jama'a? To waɗannan ɗaliban guda biyu na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Usama da Aisha, to sun kasantar da abin da ake kira tabaka, su ne matakalar farko da hadisin ya gangara, su ne wa ɗaliban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan matakala ta biyu sai ɗalibansu. Don haka dubi yanzu wannan tabaka ce, ha, tabaka wannan ma tabaka ce, wannan ma tabaka ce. To wannan tabakan nan ina son kowa ya natsu da kyau ka kiyaye. Adadin yawa din nan da ake maganar a samu, sai an samu sahabin da ya ruwaito wannan, ba shi ya ruwaito wannan hanyar ba, tabi'in nan ba shi ne nan ba, tabi'u tabi'inan nan ba shi ne nan ba, tabi'u tabi'inan nan ba shi ne ba, ko da ƙarshe littafi ɗaya ne ya ruwaito su, za ka iya kiran shi mutawatiri ko mashhur ko gharib. Me yasa? Saboda Imamul Bukhari shi kadai zai iya ruwaito hadisi ɗaya da hanyoyi guda biyar. Hadisi ɗaya ne, amma ya ruwaito shi daga Abu Sa'id, ya ruwaito daga Jabir, ya ruwaito daga Aisha, ya ruwaito daga Aliyu, sannan kuma ya ruwaito daga Zaid. Waɗannan hanyoyi guda biyar da ka gansu a wajen sahabbai, sai ka dawo ka dubi a wajen tabi'ai, babu wanda suka yi daidai. A wajen tabi'u tabi'in, a wajen nan, to sai ka ce yanzu wannan hadisin ya zama mashhur kenan. To wannan magana game da tabaka na fara muku ita ne don ku fahimta. Karka ga an ce at-tabaqatul ula min ar-ruwa, tabaqar farko na masu riwaya suwaye? Sahabbai. Tabaqa ta biyu sune suwa? Aha, sai ka ce wani lokacin tabi'ai, wani lokacin tabi'ai. Tabaqa ta uku sai ka ce wani lokacin tabi'u tabi'i. Bari ni bayani. Wani lokacin sahabi ya karwaito hadisi daga sahabi, don haka sai zama tabaqar farko ta masu riwaya sahabi, tabaqa ta biyu ma sahabi. Kama hadisin Isra'i da Mi'raji, hadisin Isra'i da Mi'raji wace ce ta ruwaito? Aisha ce ta ruwaito. Aisha da ta ruwaito sanda aka yi Isra'i da Mi'raji ba ta duniya, to amma sai ta bada labari kama a gabanta aka yi. Tula Buddha bayan abu biyu, ko dai zama Annabi ne da kanshi ya gaya mata sallallahu alaihi wasallam. Amma ita fa yadda take bada labarin kamar a gabanta aka yi, kamar tana da rai, kamar tana duniya, ko kuma ya zama wani sahabi ne ya bata. To yanzu a je wannan hadisin Annabi Khidir da Annabi Musa tafiyarsu da yazo cikin Sahihul Bukhari, riwayar daga Abdullahi dan Abbas ce, amma shi shine tabaka ta biyu da hadisin. Sannan sai Ka'ab. Yanzu sahabi Ka'ab ya karantar da sahabi Abdullahi dan Abbas, don haka ka kiyaye. Sahabi yakan yi riwaya daga sahabi, daga sahabi, sannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i, gata kamar wannan. Kun ga ma mun gano kuskure. Kun ga Usamatu dan Zaid a cikin isnadin can ya karantar da Urwa, to Urwa tabi'i ne. Shi kuma ya sake karantar da Zuhri, Zuhri tabi'i ne. Sannan Zuhri ya karantar da tabi'u tabi'i na, shine Ma'mar. Yanzu in ka fahimci wannan kenan, tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i ko? To akan samu haka ta kan kai har sau huɗu, wani lokacin har sau biyar. Don haka sai ka ga sahabi tabi'i, 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 sannan tabi'u tabi'i na. Da kar ka sake ka fassara duk wanda ka gani bayan sahabi ka ce ai wannan tabi'i ne, a'a, sai aka bincike shi. Da haka za ka ji daga cikin abubuwan da muka karanta mun samu damar fassara shi da bayani, in ka zo kowane mai riwaya sai ka bincike shi aka haife shi yaushe ya rasu a ina ya karatu a ina ya kaza. Wannan aikin kana buƙatar in ka tashi wa kowane mai riwaya ɗaya ka sadaukar da wadataccen lokaci karkace a yau za ka karance tarihin wannan gaba ɗaya da wannan da wannan a'a wannan za ka fara ɗauka Usama ɗan Zaid sai a shiryar da ke cewa ga littafin da ake karantawa kaza 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 sai ka ji akan tarihin sahabbai kawai sai a gaya maka littafai guda hudu ko biyar to a tsari na neman ilimi kar kai gaggawa sai ka aje shi Usama ɗin nan sai ka binciki tarihin shi a cikin duk littafan nan ka karance duka ko da zai kai ka ga wata shida ne domin a tsari in har ka karance to har abada baka da sauran buƙatar jahilci ya sa ka kaje ka sake karanta sai dai dan sake rumurmura abubuwan da ka riga ka sani ashe in ka bada wadataccen lokaci ka karanta shi wannan kuma ka sake ɗiban lokaci wannan sai a waye gari kafin ka kai shekara goma a cikin wannan harkar duk waɗanda suke riwaya hadisi sai ka waye gari ka san su don haka da an zo da isnadi sai ka ce wannan isnadin babu laifi kan sahihi ne sai dai kuma babu wannan tarkibin ba inda wani ya rawaito hadisi daga wani amma duk mutanen kirki ne a ciki don haka akwai matsala ta ce ya kai ka sani sai ka ce aje ka duba duba littafi ka ba sai shi yana ga abin mai sauki ne ka karanta ne wannan na daga aibin da ke samun ɗaliban ilimi shine gaggawa gaggawan nan ita ce take haifan musu da rashin almalakatul ilmiya gogewa ta ilimi san da baka karanta ka dauki lokacin ka karanta ka kuma natsu ka fahimta bayan lokacin matsala ta taso sai kaga kana da authority kana da command kana da yancin kai magana dan gaske sai ka ce ku je ku duba littafi ka ba duk su je su gama duba sai su dawo to rashin wannan yana haifar da halal a cikin harkar ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake
amin
don haka mu dawo ku sake duba abu مالن يتي والخبر الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين شي حديثي كده زمانا ده هنيوي هنيوي نمباتار ده عدد وانده تعين النبا شي نميكينا نفر كوان ده أسفا لكو أو مع حصر كوكو مانا ده هنيوي ده سكزو تاردك إددقا واتو أنا إيغان عدد رسول amma bima fauka lisinaini sama da biyu in aka ce sama da biyu daga guda nawa kenan daga guda uku hudu biyar amma ba su kai ka dube su fa ka ce yawa ba amma sun wuce biyu amma ba su kai ka ce yawa ba in ka ce to malam guda biyar sai a ce eh biyar me gejinsu sai a ce a ba geji amma dai sama da biyu amma kai da kanka ba su kai in ka dube su ka ce yawa ba au bihima haka ne ko kuma hadisi yazo da hanyoyi biyu au biwahidi ko kuma hadisi yazo da ainihin hanya daya an fahimci wannan jama'a fal awwal na farko malam yace al mutawatir ana kiran shi al mutawatir na farko ana kiran shi al mutawatir shi mutawatir malam sai siffanta shi da cewa al-mufidu lil-ilmi wanda ke fa'idantar da ilimi al-yaqini ilimi na yaqini bi shurutihi in ya cika sharuɗan shi to bari in tsaya in yi bayani dukkanin hadisin da ya kai mutawatir to duk abin da ka gani a cikin shi to ka ɗauka yaƙinan wannan abin kamar kana zaune ne bakin manzon Allah yake faɗi kunnan ka yake saurare shine yaƙini shine fa'idar da ake samu daga hadisi da yazo ta hanyoyi masu yawa shine labari ne aka waye gari duk jaridun ƙasa sun ɗauka akan cewa shugaban ƙasa ya rasu dukkan gidajen rediyoyi dukkan kafofin yaɗa bayanai yanzu wannan maganar kana buƙatar ka ce sai ka ga gawar tukuna to me yasa ka samu wannan yaqini saboda tawaturul khabar haka ne ko
saboda zuwan labarin ta ko ina. Amma kun san malaman hadisi ba wannan hanya suke kira mutawatir ba, wannan sharadin bai kai ba. Duk jaridin duniya da duk mutanen duniya da ba a waye gari dukkan su sun bada labarin wane ya rasu. In hadisi ne, malami ba zai kira shi mutawatir ba, sai ya ce da sauran sharuda. Akwai sauran sharuda, dan haka malami ya ce bi shurutihi. Waɗanne ne sharuɗan hadisi mutawatiri? Bari in karanto mana daga sharhin shi mai littafin, wato shi Ibn Hajar. Bari ku ji sharuɗan nan. Malami ya ce Ibn Hajar kenan, fa'iza jama'a hadhihi shurut al-arba'a, fa'iza jama'a hadhihi shurut al-arba'a wa hiya adadun kathirun ahalat al-'adatu tawatu'uhum wa tawafuquhum 'ala al-kadhib. روى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف الى ذلك ان يسحب خبرهم افاده العلم لسامعه. عندي شرط غدا هدو. شرط ان فرقو جماعه اسامو عددي مي يوا كنجي wannan sharadin. Amma kuma fa ana so ka sani yawan yawan mutanen da in ka dubi kowane ɗaya daga cikinsu ka san cewa ba zai yiwuwa wa annabi ƙarya ba. Musulmi ne mai mutunci, ya iya, ya ƙware game da ilimin da yake ruwaitowa. Ka ɗauki kamar Shu'uba, ka ɗauki kamar Malik. Yanzu Imamu Malik shi kadai za ka iya rantsewa na rantse da Allah Imamu Malik ba zai wa annabi ƙarya ba. Ka ce na rantse da Allah Shu'uba ƙwararren malami ne. To kun ji kowane mutum ɗaya ana son a samu irin wannan ko? To sai kuma a samu irin waɗannan mutanen ne suka haɗu tun daga sahabbai, tabi'ai, tabi'ut tabi'ina, tabi'u atba'it tabi'ina, har zuwa kan malaman da ke bada hadisan ɗalibai su ruwaito irin su Bukhari su tattara a cikin littafansu. Har aka kawo haka. Kowane ɗaya yana da irin wannan siffar ta Imam Malik a cikin isnadin nan. Mutumin da ƙwaya ɗaya ka rantse da Allah ba zai ƙarya ba, ina aka haɗa irin shi guda ɗari zai yi su haɗa baki akan ƙarya? To sannan gogewa, guda ɗaya ka rantse da Allah ya goge, balle a ce guda ɗari gogaggu irin shi suka haɗu wajen ruwaito kaza, zai yi a ce in kuskure ya faru dukkan su ba wanda ya faɗa kai gano kuskuren? Kun ji sharuɗan mutawatir, sharaɗi na farko kenan. Yawa, yawan ba wai yawa na kowaɗanne irin mutane ba, yawan musulmi masu imani da mutunci da iya karatu da gaskiya da amana, kowane ɗaya zama yana da irin waɗannan da makamantansu na siffofi. To sannan kuma irin waɗannan ne fa za su haɗu a cikin sahabbai dukkan su masu wannan siffa, sai suka ruwaito wannan magana ɗaya. Masu irin wannan siffar gaba ɗayansu cikin tabi'ai, haka ha akai kan masu riwayar hadisi. Ka gaya min yadda kuskure zai faru. Kuskure bai da mashiga. Yanzu ana magana kuskure ne ma tukuna. Kuskure bai da mashiga a nan. Ƙarya ba ta da mashiga a nan. Kun fahimci yadda kuskure ba zai shigo ba? Shi yasa bari ku ji wani abu. Akwai rikicin da in lauyoyi suka tafi kare shi a kotu, in a jarida ne sai su gayyaci gogaggen dan jarida, sai dan jaridan sai ya taimake su. Akwai kamfanin jaridar da in ya buga labari kaza, in aka tafi kotu aka yi kara sai su ce kuskure ne, sai dan jarida ya ce ƙarya ne, ce wannan abun ba kuskure bane, ganganci ne. Duk yadda za a yi kuma ƙarshe sai ya tabbata ba kuskure ba, saboda duk labarin da za a buga shi, musamman labarin da aka san zai tada hautsini, ko wanda ya tada hautsini, ko ya shafi wata ƙabila, ko ya shafi addini, sai ya wuce gaban editoci waɗanda ba za su gaza guda hudu ko biyar ba. Sai dan jarida ya ce, abin da nake so da ku, kafin ku buga wannan labari, edita nawa ne suka zauna suka kalle shi? Za a kai wa kowane edita office ɗin shi kadai, zai yi nazarin shi kadai, sannan sai su dawo su haɗu su tattauna. Idan suka tattauna abinda suka yarda a kai, sai an miƙa wannan nan take, kai edita na ɗaya duba, ya duba ka amince da wannan labarin haka eh a ilimin ka ka san wannan labarin an buga shi ba zai tada hautsiri ba eh kai ma wani haka kai ma wani haka kai ma wani haka sai shi wannan dan jarida da yake aiki da lawyer a kotu sai ya ce an yi haka sai ya ce eh sai ya ce to a rufe kamfanin jaridar yan iska ne editocin in dai har sun yi haka duk da haka kuma suka yadda wannan labarin ya wuce to ba su da mutunci ba su da professionalism ba su da ethics ba su da ɗabi'u na ainihin editoci don zai yi dukkan su ba wanda ya faɗaka wannan labarin an buga shi zai tada hautsini in kuma suka ce a'a gaskiya ba su yi haka ba nan ma sai ya ce a rufe kamfanin jaridar wato ba sa aiki da ɗabi'un da suke wajibi ne kafin a haurar da labari ya shigo ga gari don haka jama'a kafin ka ce wannan hadisin mutawatiri ne sai ka dubi masu riwayar da waɗannan siffofin tukuna tun daga sahabi tabi'i tabi'ut tabi'ina har kan malamin Imam al-Bukhari sannan sai waɗannan siffofin sun gaskata akan Bukhari in ba su gaskata akan Bukhari ba idan sun gaskata akan duk waɗanda ya ruwaito hadisan a wurin su ba za a karba ba kamar waqidi yanzu waqidi maƙaryaci ne yana da littafai na tarihi ga sunan muna da su da a ce za a samu a cikin isnadin waqidi akwai mutanen da duk suka samu waɗannan surorin sai ya ce to amma shi ne littafin maƙaryaci ne don haka magana ta lalace jama'a kun fahimci sharaɗin na ɗaya irin abubuwan da yake tafa da su shi kanshi to sai sharaɗi na biyu kuma shine rawau zalika an mislihim min al-ibtida' ila al-intiha tun daga farko har ƙarshe ya zama irin su ne kar a samu sirki kwaya ɗaya wanda za a ce to shi dai wane to babu laifi a'a sai wanda za a yaba mai 100% yadda aka yaba wa saura sharaɗi na uku wa kana mustanidu intihaihim al-his ya zama kuma kowanne daga cikin su da ya karbo daga malamin shi ko ya ji malamin shi ya faɗi ne misali ya ce sami'tu akhbarani haddathani ya zama abu ne wanda ya ji ne kada a ji an za mu zo mu tattauna game da an amma ina son ku gane ana so ne shi Bukhari da zai faɗi wannan magana daga Abdullahi ya ce haddathani Abdullahi Abdullahi ya ce akhbarani malikun maliku kai ya ce an nafi maliku ya ce haddathani nafi Nafi'u ya ce akhbarani Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar ya ce an ba'ana Rasulullahi ko haddathana Rasulullahi a ji karara ni da na dogara da wani ba cewa ne daga wani ba ko labari ya ishe ni daga wani ko kuma tashar BBC ta ce ta ji a tashar Germany ba irin haka ba wakilin BBC ake so a sa mini in ji da kunne na yana ɗauko labarin ga ƙarar harsashi na faruwa to haka ake son labarin kun fahimta jama'a shine zama akwai his sannan na hudu shine me wan dafa ila zalika an yashaba khabarahum ifadatu al-ilm li sami'i sai a ce kai Abu Huraira da Annabi ya faɗa maka wannan hadisin da ka ji hadisin ka fa'idan tu koko kai ka ruwaito abu ne kai ma baka san ma'anar shi ba to wallahi ni ma dai ruwaitowa ne ban san ma'anar shi ba sai ya ce bai zama mutawatir ba shi wanda ya ruwaito sai ya zama ilimin da yake dauke da shi shi ma ya fahince shi dan ba haka ba ka ruwaito abin da baka san ma'anar shi ba misali ba Bahaushe bane kai kaje ka zauna cikin Hausa suka yi zaurance yadda dillin take yi dillin haka ma dillin take yi dillin sai ka ce me ma'anar wannan daga je to sun dai ce yadda dillin take yi dillin haka a ce kai ma baka san ma'anar shi ba eh to ba zai zama mutawatir ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a dan haka sai ya zama san da ka ruwaito abin kai ka fahimta shi dalibin ka shi ma ya fahimci abin shi ma haka to kenan yanzu abin da ni nake ruwaito muku ilimi ne wanda ni na san shi sannan na ruwaito muku ba kawai nazo na gaya muku ba in ce to ku ne Hausawa me ake nufi da wannan babu aminci kenan in ni ba Bahaushe bane kenan akwai yuwar abin ba haka aka fade shi ba ko kun fahimta jama'a misali a ce wane ya ci gada saboda ni ba Bahaushe bane sai na zo na ce ya ce ne wane ya ci gada ko kuwa saboda haka sai ku ce Hausa ya ci gada gada sosai a ce ku duba gashi GADA ya ci gada to me ka fahimta a to ni ma dai da baba Hausa bana ga gada bridge ana to to ba zai taba zama mutawatir ba sai ya zama karuwaito wa mutane ne abin da kai ma ka sani to dukkan hadisin da ya tsallake waɗannan jarabawa guda hudu to shi ake kira mutawatir in bai cika waɗannan sharuɗa ba to za a watso shi ƙasa ya dawo ya zama mashhur ko gharib ko aziz sannan zaka zo ka ji in ya kasance haka ya za a yi mishi Allah ya kai mu gobe ba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ya kai mu